muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25.31 da kuma 49. Masu rama jamhuriyar Niger kuma za su kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu. Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana ana iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanku da wannan dare. Mu kuma barkanmu da yammacin wannan rana ta talata 31 ga watan Disambar shekara ta 2019 wanda ta yi daidai da rana ta ƙarshe a wannan shekarar. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke kawo muku shirye-shiryen kai tsaye daga nan Washington DC. Idan bayan kun saurari labaran duniya, za ku ji rahoto akan wata gobara da ta lakume miliyoyin naira a jihar Plateau. Sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Niger. Bayan nan za mu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Maudu'inmu na yau shine, wane irin shiri kuka yi wa wannan sabuwar shekara ta 2020? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa 1. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma duk kamun mu kawo muku waɗannan sai mun fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau dinnan talata kungiyar kasashen Larabawa ta yi kiran da a dau matakan hana abinda ta kira tsoma bakin kasashen waje a Libya bayan cimma wata yarjejeniyar soji da harkokin teku da kasar Turkiya ta yi da gwamnatin Libya da Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ita. A wani taro a hedkwatar kungiyar da ke birnin Al-Ahira kamar yadda kasar Masar ta buƙaci a yi, wakilan dindindin na babbar kungiyar da kasashen Larabawa sun amince da wani kuduri mai jaddada wajibcin hada tsoma bakin wanda ka iya janyo kwararowar masu tsoron ra'ayi daga kasashen waje zuwa Libya. Sun kuma nuna abinda suka kira mutukar damuwarsu kan yadda matakan soji ke dada sa matsalar Libya tsanani, wanda hakan ke kuma yin barazana ga tsaro da kwanciyar hankalin kasashe makwabta da ma yankin baki ɗaya, inji su. Ranar Litini manzon Majalisar Dinkin Duniya a Libya Gassam Salami ya ce yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Turkiya da Libya na nuni da yadda tashin hankalin da ke wargaza wannan ƙasa ta arewacin Afirka ke daɗa muni. Dubun dubatan 'yan Iraki sun kunna wuta tare da jefa duwatsu a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza a yau ɗin nan talata da nuna fishinsu kan irin martanin harin jirgin sama da Amurka ta kai makungiyar Hatib Hezbollah wadda Iran ke marawa baya a Iraki da kuma Siriya. Amma a Washington jiya Litini jami'ai ba su ba da wani haƙuri ba wajen bayyana dalilan Amurka na kai harin. Wani martani ne sojojin Amurka suka gaggauta mayarwa saboda harin da aka kai a sansanin Kirkuk wanda ya yi sanadin mutuwar wani ɗan kwangila ba Amurka tare kuma da raunata wasu sojojin Amurka da na Iraki. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon jakadan Amurka a Rasha John Sullivan ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar Rashar Anatoly Anatolov a birnin Washington DC. Bangarorin biyu sun yi musayar ra'ayi kan halin da ake ciki da kuma yiwuwar inganta dangantakar Amurka da Rasha, a cewar ofishin jakadancin Rasha a wata rubutacciyar takarda wadda ta biyo bayan ganawar ta jiya. Sullivan, wanda ya yi aiki a ƙarƙashin gwamnatoci biyu da suka shuɗe kama kuma na hannun damar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ne, ya samu amincewar Majalisar Dattawa ranar 12 ga watan Disamba, an rantsar da shi ranar 23 ga wata. Tsohon shugaban kamfanin kera motoci Nissan Carlos Ghosn yau Talata ya ce ya tafi Lebanon don gujewa abin da ya kira rashin adalci da bita da kullin siyasa a Japan inda yake fuskantar tuhumce-tuhumce da yawa na almundahanar kuɗi. Yanzu a Lebanon nake kuma ba za a sake tsare ni a murdaddan tsarin shari'ar Japan din nan ba, inda ake ayyana laifi bisa hasashe, ake yawan nuna bambanci, ake kuma danne haƙƙoƙin bil'adama, wanda hakan ya matuƙar saba ma nauyin da ya rataya a wuyar Japan a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa da kuma jijiyar koko yarjejeniyar da ya kamata ta mutunta, in ji shi. An sha kama gwashin tun bayan da aka fara tsare shi a watan Nuwamban shekara 2018, amma aka sake shi kan beli. Ko da aka sake shi, an buƙaci ya ci gaba da zama a Japan, kuma a cikin sanarwar bai bayyana yadda ya bar ƙasar ba. Gwashin ɗan ƙasar Faransa ne da Brazil da Lebanon ya musanta zargin da ake masa. Babbar mahaukaciyar guguwar wato guguwa ta ƙarshe a wannan shekarar ta haifar da yadayi mai tsanani a sassan Upper Midwest, kuma tana tahowa da dusar ƙanƙara da ma ƙanƙarar a jihar New England a nan Amurka. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda ya fara a shiyar arewa maso yamma ta Pacific yana kan hanyarsa a duk faɗin ƙasar, wanda ya shafi miliyoyin mutane gabanin bukukuwan sabuwar shekara. Mahaukaciyar guguwar ta kawo dusar ƙanƙara mai yawa jiya Litinin a sassan jihohin Minnesota, North Dakota da South Dakota, wanda ya kai santimita 53 na dusar ƙanƙara da ya taru a cikin yankunan da ke fama da bala'in, sannan ya janyo hatsarin ɗaruruwan motocin da kuma katsewar manyan hanyoyi da ke kaiwa jihohi.
To a gaida ka almasi da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Daga labaran duniyar bari mu shiga duniyar rahotanni. A daidai lokacin da ake murnar shiga sabuwar shekara ta 2020, wasu al'umma a birnin Jos za su fara sabuwar shekara ne da jimamin asarar da wata aukuwar wata gobara ta laƙume wasu ƙadarori nasu na miliyoyin naira. Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto ta kuma aiko mana.
Yan kasuwan sashen Antifa da ke kasuwar Katako a nan cikin ƙwaryar Jos na ci gaba da alhini bayan wata gobara da ta tashi a kasuwar ta lashe dukiya na miliyoyin nairori. Yayin da na isa sashen da gobarar ta lashe, na tarar da jama'a na tattara ƙonannun kwanon rufi da ƙarafan injinan yankan katako cikin alhini da juyayin asarar da suka tafka. Shugaban sashen kasuwar na Bodi B a Katako, Lawal Kamal, ya ce wutar lantarki ce ta haddasa gobarar.
Allah dai ya riga rubuta cewa dai hakan sai ta faru don wutan yana ci da kin san rumfuna ne wasu yawa
to abun katakai
yawa akwai katakai kuma akwai shagunan da ake aikin kaman mai don akwai masu gyaran mashina nan da abun nan to akwai mashinan ma dai da suka kokoni abubuwa dai da yawa dai an yi asara tsakanin Allah
to yanzu a yanzu kun iya kiyasta adadin abin da aka rasa nan.
Gaskiya sai dai kare a yi kiyasi, amma gaskiya an rasa kaya kan na miliyoyi kan. A baya kuma akwai kayaki na manyan motoci wanda aka ajiye wanda su ma gaskiya kaya ne masu tsada, kuma nan akwai masu irin kasuwanci wanda suke sayar da irin plastic din nan, wani ma shekaran jiya offloading kaya nan wajen, kuma duka bunto ashes, akwai masu building materials, akwai furnitures, duk akwai dai kaya ciki. Fikin ga asaran da yawa sai dai a yi kiyasi, amma gaskiya kaya
amma in an ci a kiyasta zai kai kamar nawa?
From above 15 miliyan above gaskiya.
Amma miliyan 15?
15 insha Allah, saboda gaskiya akwai kayayyaki a cikin shaguna.
To yanzu kana ga kamar me kuke bukata musamman a nan, tunda na ga yawanci rumfuna ne kamar a ce waɗanda ba wai ginannu ba?
Dama gwamnati mu mun daɗe muna bibiyan su, amma gaskiya mu ba sa mana abin da muke bukata, saboda abin da ke faruwa shine wajen kasuwa ne wanda gwamnati take generating revenue a wajen, amma kuma su damun su abin da zai shigo musu ba abin da su za su fitar ba. Amma kuma har yanzu dai mu dai ba za mu daina ma gwamnati magana ba, da kuma mun requesting ma mini port na fire service tunda yanayin wajen da irin ayyuka kasuwan waje ne wanda ake amfani da wuta so irin abu haka in ya tashi kafin a ce distance din da za zo in dai akwai koda mota ɗaya ne zai rage wani dan damuwa
wani dattijo mai suna Umaru Aliyu yace yayi asarar injina da wasu kayayyaki
na rasa injina da tayoyi da rumarumai duka na rasa da tutuwa tubai da mai kayan dai aikin taya duk mun rasa shi a gurin
to yanda na ganka dattijo ne kuma na san cewa akwai iyali yanzu gashi kai wannan rashi kana ganin kamar zai shafi rayuwar iyalinka
dole ne tunda kin ga sai na zo nan a magama nake ba jahar Bauchi za mu zo mu nema mu shiga mota mu koma da sahu mu dawo mu nema mu koma to muna ga yawa Allah in alheri ne ya zame mana ya kara mana to yanzu ba mu san yanda Allah zai da bayinsa ba
shi ma wannan mai suna Paul Madi wanda yayi bayani cikin turanci yace yana gida da misalin karfe 3 na asuba aka sheda mishi labarin gobarar yace ba wani abin da na tsira da shi komai ya kone idan gwamnati za ta gina mana shaguna ko ta bani wani abu zan yi murna wannan ba shine karo na farko da kasuwar ta kata ko ke konewa ba ko a kwanakin baya ma bangaren masu saida hatsi ya kone an kuma yi asarar makudan kudade duk kokarin da nayi dan jin ta bakin hukumomi ya ci tura Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Allah kan Allah shike badawa kuma shike amshewa Allah ya maida alkhairi a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto masu rarare wani irin shiri kuka yi don shiga sabon shekara ta 2020 da kuma fatar da kuke da shi a cikin wannan shekara kamar mu ainihin bude layimu bari mu shakata da wannan faifan Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Almasi na gafa kana ta dan rawa da wannan wakar ta shigo to lalle to ga wani kira mun samu daga jahar Niger wake magana
assalamu alaikum sunana engineer mai gero makeri dole kwantagwar jahar Niger
to engineer muna sauraron ka
to doctor ai fatan alheri da muka yi wagga sabon shekara da shiga yau sha biyun dare Allah tabbatar mana alheri ya kara mana lahiya da zama lahiya wadanga hare-hare da kirafa da ake yi wagga sabon shekara to Allah mana maganin su
to Allahumma amin to engineer ba ganin kuma me ka shirya mai ta sabon shekara
to insha Allah shirye-shiryen da mun kai mata na game da ilimi
eh
muna son mu samu canje bisa ga wagga shekara ta gabata yaranmu a samu ilimi mai kyau ita ma gwamnati ta yi kokari malaman makaranta a tallafa musu a zanka ba su haƙƙin su yadda ya kamata kuma a gyara albashi har a samu wata ma'aikata wani ma'aikaci yana sha'awar ya koma koyarwa
to mun gode injiniya bari mu tafi jihar Taraba wake magana
Naija
to Naija ne to Naija muna jin ka
Ibrahim ne wancin hula daga garin mai gode a Kimba
to Mallam Ibrahim muna jin ka
to lalle ni babban guri na kuma da ainihin abin da nake kira ga ƴan uwana talakawa musamman na kasar Najeriya
eh
addu'a ya kamata mu dukufa duk wani wanda yake kawo mana cikas da matsaloli a Najeriya nan da duniyar musulmi gaba daya Allah rusa mana shi ya kawo mana karshen shi abinda nake fata kenan kuma abinda dukkan wannan talakan Najeriya yake fata kenan
domin saboda
dukkan al'amura fa na'am
to su ku ita gwamnati kuma fa
gwamnati ma muna mata addu'a alƙawarin da suka dauka Allah ba su ikon cikawa game da ainihin alƙawarin da suka mana da hanyoyi ilimi ruwan sha wutar lantarki da sauran ma'aikatu zuwa ainihin kamfanoni abinda muke fata kenan
to mun gode Mallam Ibrahim bari mu tafi garin gwamna wace magana
da sai shi Ali Arande barka da lasariya
to barka ka dai Mallam Murtala
to sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kano tarayyar Najeriya
muna sauraron ka
to a kuma na ji dadi da na zamanto na samu layi a cikin wannan shekara na karshe a wannan tasha na ku mai albarka to masha Allah to abinda gaskiya ba za mu manta da shi ba gaskiya shine wannan shekara kuma ba mu fata ya ƙara maimaituwa shine cewa maganar sace-sacen nan wanda ta kai ya tada mal da hankali fiye da yanda ba a tunani muna ƙara roƙon Allah ya kai ya ƙara kawo mana irin wannan abu a Afirka da duniya ma gaba daya maganar tsaro kuma muna fata a ce tsaro a wannan shekarar da mu shiga gwamnati din za ta kwashe dukkan boje da za a gwamnatin tarayya ba ma na ja ba ta sa kan tsaro muna goyon bayan haka kuma muna ƙara roƙo ga shirin nan naku na da wanda ake yi na sai bango ya tsage da fatan shugaban wannan tashar naku yanzu zai ji mu a dawo mana da shi musamman ma a Kaduna nan da sauran shirye-shiryen ku irin in ciki inda gaskiya duk muna fata a ci gaba da barin su fatan za a tashi lafiya
to mun gode Mallam Murtala bari mu tafi jihar Adamawa wake magana to layin Adamawa ya tsinke mun samu wani kira daga Kaduna wake magana Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhaji Musa muna sauraron ka.
To daktar ina maka barka da dare.
To barka ka dai.
To alhamdulillah. Gaskiya al'amari akwai abubuwan ci gaba wanda muka gani dangane da ita kanta wannan shekara wanda su za ta wuce. Wanda daga yau muke ban kwana da ita. Kuma kaga yana ɗaya daga cikin a wanda muka yi zaɓe na wanda zama shugaban wanda suke kiran waya a gidan wannan biyoyi da masoya wannan gida. Na biyu su kuma muna yin jinjina ta musamman ita kanta da wannan tasha ta biyoyi sashen Hausa din nan da aka taso musamman a matsayin ka na wakilin gidan rediyon America ka zo har Kaduna ka gana da mu a matsayin mu na masu kiran waya wannan abun gaskiya ba za mu taɓa mantawa a cikin zuciyarmu ba kuma na uku su muna fatan kamar yadda shi Murtala ya yi roƙo dangane da waɗannan shirye-shirye naku kamar yadda muke samun dama muna samun shiga to muna fatan in akwai yiwuwa za a dawo man da shi kuma za mu taɓa mantawa irin yadda shi kanshi shugaban wannan sashen Hausa Malam Ali Mustapha Sokoto wanda ya zazzo Kaduna ko muna farin ciki da wannan zaɓen shi da aka yi a cikin wannan 2019 muna fatan yadda aka zaɓe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa zaɓen shi zama alkhairi ga al'ummarmu da kuma ku ma'aikata baki ɗaya kuma babu shakka da ƙarshe ina yin jajena ga mutanen Jos wanda suka samu wani ibtila'i na gobara Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu da alkhairi kuma dasta ne muna godiya
kuma mun gode Malam Musa yanzu bar mu koma jihar Kaduna jihar Kebbi wake magana
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam
magana da Sheikh Araba Asara ina kiran ku daga Benin State
to Malam Sheikh muna jin ka
to abinda Sheikh Musa Garo ya faɗi da Murtala duka sun biyo bayana ne dazu da Maresi na yi magana game da problem din da ke faruwa a Najeriya to muna so insha Allah wannan shekarar da za ta kama muna so shugabannin mu su sa tsaro sosai-sosai
to Allah ya sa sun ji to Allah ya sa sakon ya kai gare su
kuma muna yi muku barka da sabuwar shekara ta gobe
to muna godiya mu ma muna taya ku murna sabuwar shekara to masha Allah bari mu tafi jihar Nasarawa ke magana a Nasarawa
alaikum.
Wa alaikum salam, ake magana?
Balala dan ne nan masallacin Juma na unguwar Shuwamar Kano local government na Taraba state.
So malam Bala, muna jinka.
Yawa, yawa, fata na dai da kuma roko na gwamnati da kuma al'ummar kasa.
Eh.
A kara hakuri da abubuwan da ya faru na wannan shekara, ko mu ci gaba da addu'a wata shekara ne zuwa Allah, abin da muka gani na bacin rai Allah kada ya maimaita mana.
To Allahumma amin. Muna godiya.
Kuma gwamnati kuma, yawa, gwamnati kuma gungurin da take yi na cewa za ta janye sojoji daga Maiduguri ta mai gurbin su da ɗan sanda da hukumomin tsaro na farin kawo, wato civil defense, Allah Ubangiji ya ba su karfin gwiwan daurewa da su kawo mana abin da muke bukata a ƙasa baki da.
To mun gode malam Bala, bari mu tafi jihar Jigawa. Wake magana?
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babanga da mai kare da ringin daga jihar Jigawa, Najeriya.
To malam Yusuf, muna jinka.
To a gaskiya ni magana da zan yi game da ainihin gwamnatin Najeriya da ta yi bayanin cewa hakika a wannan shekara ta 2020 da za a shiga za ta janye ainihin wato jami'an tsaro daga wasu sassa daban-daban. To ina gani wannan gaskiya babban kuskure ne, domin in mun yi tunani mu duba abin da ya faru a makociyar mu jamhuriyar Niger, mu duba abin da ya faru a ainihin kasar Mali. To don haka gaskiya ina ganin bai kamata a janye sojojin Najeriya daga ko ina ba inda suke aikin nan, domin sojojin Najeriya fa sun yi wa Najeriya kaɗan, ko kuma in ce jami'an tsaron Najeriya.
To mun gode, bari mu tafi jihar Niger. Wake magana?
Mahammed Danjuma, kamfanin Bozi.
Malam Mahammed, muna jinka.
Gaskiya ni ma kamar yadda mai wannan magana na kafin ni yayi, gaskiya bai kamata a ce an kwashe sojoji a inda ake samun matsaloli a Najeriya ba. Saboda yan sandan nan gaskiya ba za su iya ɗaukar laluran nan ba.
To me yasa ka ce haka?
Saboda da Maiduguri da Zamfara da Katsina, in ka ga halin da ake ciki yanzu, har ma da Niger.
To kana nufin su yan sanda ba za su yi wani? Kana nufin yan sanda ba za su yi wani katabus ba kenan?
Wala ba za su yi ba. Dan sanda nawa ake samu a gari?
To mun gode, bari mu tafi jihar Kebbi. Wake magana a Kebbi?
Sunana Idris Umar Dankani.
To Mala Idris, muna jinka.
Ina kira daga birnin Kebbi.
Muna jinka.
To ina fatan alheri ga shugabannin ma'aikatan VOA.
To muna amsawa.
Tun ga ma'aikacin ku kai unifaji, gaskiya na yi shekara goma ina kokarin kiran ku ban same ku ba.
To yau ga sha Allah ya baka sa'a.
Tabbas ina yi mawa ta alheri da grace da sauran ma'aikatan ku duka.
To muna godiya.
Ubangiji Allah ya nuna mana sabon shekara lahiya.
To muna godiya.
Ubangiji Allah ya kare. Ubangiji Allah ya haɗa mu da alheri mai yawa. Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasar mu lahiya da sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya.
To muna godiya, muna godiya.
Ina yi muku watan alheri, Ubangiji Allah ya kare.
To amin ya Allah, muna godiya. Malam Idris Umar Dankani daga jihar Kebbi. Muna da kuma kira daga jihar Zamfara. Wake magana?
Kana tare da Alhaji Bala Usu.
Alhaji Bala, muna sauraron ka.
To ni ma wannan shekara ina jin daɗi da abin da ya faru ga al'amura, amma kuma matsalolin da suka faruwa Najeriya, to Ubangiji Allah ya ƙara kawo mana sauƙin su.
To amin ya Allah. To wani kira gare ka, wani shiri kai mai ita sabo shekara?
A shiri insha Allah mai shi mai kyau, kuma in Allah da in Allah kai mu gobe insha Allah za mu nuna manufarmu da jin daɗin mu. Allah ya kai mu sabon shekara.
To mun gode malam Bala. Shan masu sauraro, iyakan abin da za mu ɗauka kenan a yau, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Ita ma rana ce. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice. Wasanni a taƙaice.
irin yanda ake ta ana ci gaba da wasan kokowar gargajiya a birnin maradin jamhuriyar Niger inda jahohi guda 8 na kasar suka zuba ɗan kokowa 10-10 waɗanda ke goga da juna kuma kowace jaha sai ta gamu da ƴar uwarta a tsawon kwanaki 10 inda za a fidda zakaran kafa na takobi na kokowar gargajiya ita dai wasar kokowar gargajiya ita ce wasa mafi farin jini a jamhuriyar Niger kuma shekarar bana ana karo na 41 ne a birnin na Maradi inda hukumomin jahar da hukumomin wasanni na kasar da sauran ministoci suke can Maradi suna jagorancin lamarin tafiyar kokowar ta gargajiya kokowar dai ana ci gaba da yin ta yanzu haka inda a daidai lokacin da nake shirya wannan labarin wasannin na ranar yau ake can ana karawa tsakanin Doso da Tilaberi amma da safe an gwabza tsakanin Tawa da Maradi inda Tawa ta sha kashi a hannun Maradi da shidda da biyu da mutuwar tsaye daya yayin da ya mai da agadas aka tashi 8 da 2 a karkashin nasar ya mai din a dai kokowar yau da safe ita ya mai tana da ɗan kokowa guda 4 da suka rage mata yayin da agadas ke da 1 sai kuma Maradi da ke da ɗan kokowa 2 yayin da Tawa take da 1 Doso tana da ɗan kokowa 6 gabanin Soma kokowar ta da Tilaberi a yau marece sai Zandar da Difa Tilaberi ita ma tana da ɗan kokowa 1 idan muka dan waiwayi wasannin da suka gabata a shekara ta 2019 ne karewa nan da dan lokaci kalilan jamhuriyar Niger ana iya cewa ba ta sha dadi ba a wasannin kwallon kafa na harko dai Niger bata samu shiga wasannin kwallon kafa ba na kofin nahiyar Afrika wanda ya wakana kasar Misira haka zalika a bangaren wasannin mata na kwallon kafa Niger din ta sha kashi a wasannin wafo waɗanda suka wakana yammacin nahiyar Afrika haka zalika a wasan matasa yan kasa da shekaru 20 da aka yi a jamhuriyar Niger na kwallon kafa din na nahiyar Afrika Niger din bata samu kan labari ba domin bata kai ga wasan kurista da na karshe ba wanda ke ya bata damar ta kai ga wasannin kofin duniya na kwallon kafa na matasa yan kasa da shekaru 20 sai dai nasarorin da Niger din ta samu sun taho ne a wasannin kare kai na taekwondo inda yan wasar ta da suka halarci wasannin kasashen nahiyar Afrika da aka yi a kasar Morocco suka taka rawar gani sosai Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger subhanallahi bakuma arbiki ya banda mashika akwai saka akwai mukoji
da Haruna Mamman Bako yanzu kuma barin ba ka almasi dama ya kawo muna labaran duniya amma a takeice
to a takeice yau dinnan talata kungiyar kasashen Laraba ta yi kiran da a dau matakan hana abin da ta kira tsoma bakin kasashen waje a Libya bayan cimo wata yarjejeniyar soji da harkokin teku da kasar Turkiya ta yi da gwamnatin Libya da majalisar dinkin duniya ta amince da ita a wani taro a hedkwatar kungiyar da ke birnin Al-Qahira kamar yadda kasar Masar ta buƙaci a yi wakilan dindindin na babbar kungiyar da kasashen Larabawa sun amince da wani kuduri mai jaddada wajibcin hana tsoma bakin wanda ka iya janyo kwararowar masu tsoron ra'ayi cikin kasar ta Libya
to masu sauraro da takaitaccen labarin namu muka kawo karshen shirye-shiryen namu baki daya a cikin wannan shekara ta 2019 ta da fatar Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya nuna muna sabuwar shekara ta 2020 lafiya da fatar Allah Ubangiji ya karba muna bukatunmu ya kuma ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya hada kuma ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan namu na wannan dare sai ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam Thank you.